بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركم مجاهة دعا ونن سافيا ترانر أسبر يو ترانيكو 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 شوال هجر رمضان الله صلى الله عليه وسلم shekara 1444 daidai da 29 ga watan hudu shekara ta 2023 wannan shine zaman mu na hudu darasi na nawa dan darasi na bakwai an kai bakwai insha Allah a cikin karatu wannan littafi mai albarka ad-durusul muhimma li ammatil umma na babban malami Sheikh Abdul Aziz Ibn Baz Allah ya ji kansa da rahama a wannan makaranta ta Al-Faruq Islamic Academy da ke nan Ubodosa Kaduna jiya inda lokaci ya kure mana ba gaba bane da zai dadin tashi da haka zamu koma baya kadan mu dauki shafi na tara kasa inda yake wa amma shirkul asghar bale na magana akan karkasuwan shirka ita ma gida uku ya gama da ashirkul akbar babban shirka kamar yadda muka ji wanda take fitar da mutum daga musulunci gaba daya wanda take shine daukan wani haƙƙi na Allah a daidaita wani abu halitta da Allah a cikin sa to nan da yace wa amma shirkul asghar amma dangane da shirka wanda take karama bata kai waccan bamban ba ko kuma ma sabata bil lisusi shine abin da ya tabbata anasushi min alkitabi na alqur'ani aw sunna ko hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aka ji cewa tasmiyatu shirkan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko Allah ta'ala cikin alqur'ani ajiya kira wannan aikin da suna shirka walakinahu sai dai idan aka kalli aikin hakika laysa min jinsi shirkul akbar ba za a ganshi daga cikin irin nau'ukan babban shirka wancan mai fitar da mutum daga musulunci din ba akwai ayyukan da zaka ji Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce shirka ne duk wanda yayi su ko alqur'ani zaka ji an ce wannan abun shirka ne amma in ka kalli aikin sai ka ga bai cika sharuddan daidaita Allah da wani a cikin bauta ba to wannan aikin yana nuni cewa karaman shirka Allah yake nufi ko karaman shirka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake nufi shine sai malam yayi misali dan mu gane cikin sauki yace karriya kamar yin riya fi ba'dil a'mali a wani sashi na ayyuka kun ga ya kawo cewa sashi na ayyuka saboda akwai ayyukan da idan riya ta shiga irin riya babba na munafurci to wannan aikin gaba daya ya lalace kuma musuluncin mutun ya lalace kamar munafukai wa idza laqul ladina amanu qalu amanna in sun hadu da wanda suka yi imani sai su ce mu ma mu'minai ne mun yi imani kamar yanda kuka yi wa idza khalu ila shayatinihim amma idan suka kebe zuwa ga shedanin su ɗan uwan su kafirai sai su ce qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un ai muna tare da ku ya za a yi mu je mu bi su annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbai ai ku ne manyan gari dan haka muna wurin ku ko kun gan mu da su ba da gaske muke yi ba kaga wannan riya ne saboda in sun zo wurin annabi sallallahu alaihi wasallam da mu'minai suna nuna musu imani in sun koma wurin ƴan uwansu kafirai da sauran munafukai sai su bayyana musu hakikanin abin da yake ransu to irin wannan riyan yana bata aiki kuma yana dawwamar da mutum a cikin gidan wutan jahannama amma wanda zai zo misali malam zai kawo misali a gaban mu ji wanda zai zamto yana yin wani abu dan a gani amma ba tare da jin cewa ya daidaita Allah da wani a cikin wannan aikin ba kaga wannan aikin shi ya lalace amma shi ne aikin bai fita daga musulunci ba ina fata an fahimci bambancin to shine malam yace karriya kamar riya fi ba'dil a'mal aw nisashi na ayyuka wal halaf bi ghairi llah da yin rantsuwa da wani wanda yake ba Allah ba mutun yayi rantsuwa da wani wanda yake ba Allah ba wa qawlu hakanan mutun ya budi baki yace ma sha Allahu wa sha fulan idan Allah ya so wana ma ya so wa nahwi dalika da wasu kalmomi makamantan waɗannan dukkan waɗannan suna cikin kananan shirka ne mala yace li qauli nabi sallallahu alaihi wasallam saboda fadin manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi da yace akhwafu ma akhafu alaikum abinda nafi jiye muku tsoro ku al'ummata da ku sahabbaina masu ji na shine ashirkul asghar wato karaman shirka daga cikin abinda nake tsananin ji muku tsoro yazo ya same ku ita ce karaman shirka talauci da kuke ciki da wahala na tsananin rayuwa wannan duk ba abun tsoro bane saboda shi wannan kafara ne na zunubanku kuma ba da duniya ne ake cinyewa ba amma ita riya za ta lalata lahiranku idan ku lahira ta lalace ko an samu duniya an yi asara to shi yasa sai Annabi sallallahu alaihi wasallam yace musu akhwafu ma akhafu alaikum abinda nafi jiye muku tsoro fiye da komai ashirkul asghar ita ce karamar shirka fasaila anhu sai sahabbai suka tambayi Annabi sallallahu alaihi wasallam me kake nufi da karamar shirka ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam faqala sai Annabi sallallahu alaihi wasallam yace da su ar-riya shine yin aikin da ake domin Allah amma sai kai shi don mutane su gani an fahimta ko aikin da asali don Allah ake yi amma sai kai saboda mutane su gani a ce su wani ai su ne kaza su wani sun fi kowa iyawa ai da kaga kaza dama aikin su wani kaga wannan mutum yana ta yi ne don me don mutane su yaba mishi rawahu al-imam ahmad imam ahmad ya rawaito wannan hadisi kamar yadda malam ya faɗa والطبراني ده امام الطبراني والبيهقي ده بيهقي عن محمود بن لبيد ده جبابان صحابي محمود بن لبيد الانصاري متم مدينه رضي الله عنه الله يقار دع غريشي كما ان حديث يرويته شي باسناد جيد ده اسنادي مي كيو وند باشي ده الا ورواه الطبراني باسانيد جيده هكذا امام الطبراني يرويته شي ده واس اسناد دبان ماسو كيو عن محمود بن لبيد هر ويو daga wannan sahabi mai daraja ar-rafi' bin khadij an annabi sallallahu alaihi wasallam daga manzo Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi mala yace wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam daga cikin abin da ke kara nuna mana har wa yau cewa rantsuwa da wani Allah mun fi samu riya ne a can ko daga cikin shirkul asghar to ga wata karaman shirkan ita ma shine cewa qauluhu daga cikin abin da ka iya shiga cikin karaman shirka shine fadin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yace man halafa bi shay'in duna Allah duk wanda yayi rantsuwa da wani abu wanda ba Allah ba duk wanda yayi rantsuwa da wani abu koma bayan Allah man din nan mace ko namiji ko wane ne yayi wannan faqad ashraka to haqiqa yayi shirka kun fahimci maganan yanzu duk wanda wani yazo yayi rantsuwa zaka ga yayi rantsuwan ba yana nufin ya daidaita abin da yayi rantsuwan bane da Allah ina fata kun gane akwai da magana zai ce na rantsa da girman gidanmu ba yana nufin gidansa yayi daidai da Allah bane ba kuma yana nufin gidansa abun bauta bane to kaga wannan ba shirka bace babba to amma kuma ta lalata wannan rantsuwan da yayi sai dai shi wanda ya aikata bai fita daga musulunci ba sabanin nan wancan na munafikai din wanda suka zo su zagi Annabi sallallahu alaihi wasallam su zagi mene su zagi kafirai su zagi sahabbai kamar yadda Allah ya faɗa cikin suratul tauba wala in sa'altahum innama kunna sayquluna innama kunna nakhudhu wa nal'ab wal abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadhiru mene qad kafartum ba'da imanikum kaga karar Allah ya faɗi kafircin sa Allah saboda me sun soki Annabi sallallahu alaihi wasallam sun zage sahabban sa Allah ta'ala ya ce in ma zai yafe musu sai musu azaba cikin su inna fu an ta'ifa nu'adhib ta'ifatan bima kan ahdwa ka sha abinda Allah ya faɗa so wannan rantsuwa da wani abu wanda bai kai Allah ba Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya rantsuwa da wani abu kuma bayan Allah to yayi shirka zamu zo mu danji bayanai akan sa ta kaice rawahu al-imam ahmad imam ahmad ya rawaito wannan bi isnadin sahih da isnadi wanda yake ingantacce an ibn umar an umar bin al-khattab daga umar dan khattabi Allah ya kare da a gare shi warawahu abu daud haka na abu daud da ya ruwaito hadisin wa tirmidhi imam tirmidhi ya ruwaito bi isnadin sahih da isnadi ingantacce min hadith ibn umar radiyallahu anhuma daga hadisin abdullahi dan umar Allah ya kare da a gare su su biyu عن النبي صلى الله عليه وسلم دقى من زن الله سيراد عمين شاء الله ثبت عقليش قال ياتي من حلف بغير الله دك وندي فسكرة يرن سواد ون وندب الله با فقد كفر تو حقيقة ونمتم يا كافرت من رواية حديث يشرك او اشرك كما قال الله صلى الله عليه وسلم حقيقة ونمتم يا شرك هنگا ميبا مبانش ونن دوانتا wata man halafa bi shay'in dunallahi ko wannan kuma bi ghairillahi da abinda bai kai Allah ba a wancan wannan kuma da abinda ba Allah ba ko menene shi to wannan shine annabi sallallahu alaihi wasallam yace to duk wanda ya haka ya shirka wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam da kuma fadin manzo Allah tsira da amincin Allah sabbata a gare shi da yace la taqulu idan kun tashi neman abu a wurin wani kada ku kuskura ku ce da shi masha Allah zan samu wannan abun idan Allah ya ga dama wa sha'a fulanun kuma wani ya ga dama kun gane magana mutun yana neman aiki a wani wuri sai ya ce na san in Allah ya ga dama kuma wani ya ga daman a bani aiki za a bani wannan ba tauhidi bane karaman shirka ce riya ce karaman shirka ce an fahimci magana karaman shirka ce saboda wake bada arziki Allah ne mun karanta a baya abinda Allah ya fara halitta a duniya shine gaba daya a halittu shine alƙalami gaba daya abinda Allah ya fara halitta a halittu shine alƙalami hadisi ya tabbata daga Annabi sallallahu alaihi wasallam yace Allah ya ce masa rubuta uktub yace ya Allah me zan rubuta sai yace ma Allah sai Allah subhanahu wa ta'ala yace da alƙalami ka rubuta abin da zai faru a duniya nan da shekara 50 kafin a halice ta da duk abu da duniyar da abin da zai faru da komai har zaman mu anan sai da aka rubuce shi so wannan kaga ya nuna cewa duk wanda Allah ya kaddaro mu arziki wani bai sai hana shi ba ko ba haka bane wanda kuma Allah bai kaddara mishi samu ba ba wanda ya isa ne ya samar mishi kuma in Allah ya so ma sai ba mutum arzikin daga jikin makiyin shi kamar yadda aka ba Annabi Musa arzikin sa daga jikin Fir'auna Fir'auna ya yi duk iyayen da zai me zai kashe Annabi Musa duk laliban da zai iya kashe shi yayi to amma karshe waye raine shi shi ya raine shi a gidansa ya taso a gidansa ya girma kuma Allah ya cika alƙawarin sa a kansa so kaga jingina wani abu wanda Allah ke yi da cewa in wani ma ya so kaman kana nufin wanda yana da wani haƙƙi na daidaito a cikin haƙƙin Allah madaukakin sarki wanda kuma ko a duniya akai mu wani haka ba za a zauna lafiya da shi ba ko ba haka bane yanzu gwamnati ta ga wasu sun yi tawari suna nema su kafa gwamnatin su ta kanta kana ga za a zauna lafiya ba za a bar su ba za a yake su za a yake su har sai inda ƙarfi ya kare duk da zaka ga kaman ba tsaro to a ranan zaka sa akwai tsaro indai mulki za a kwaci duk wanda ya gwada taba mulkin su to zai gane lalle akwai karfi a ƙasar in ma ba karfin sai an nemo shi tunda yanzu an zo kan kwanan tuwan su ina fata an fahimci wannan yawwa to Allah ya zaunar da mu lafiya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace kada ku ce idan Allah ya so sannan wane ma ya so walakin sai dai idan kun tashi yin magana kuna nufin ma magiya ne ga wani dan shi ma yayi muku ulu to ku ce ne masha Allah idan Allah ya so thumma sha'a fulan sannan sai wani shi ma ya so kaga cewa sannan ya nuna a bayan Allah yake shi amma kace Allah ya so daidai suke kenan an fahimci bambanci wawul aqafi in ka kawo ta kace Allah ya so wani ma ya so to kaga ya nuna kenan koda Allah bai so ba tunda wani na da karfi shi ma abun zai yi to amma idan kace Allah ya so sannan wane ya so ya nuna Allah bai so ba wannan bai isa abin ya faru ba tunda shi sannan a baya yazo inda babu samarwan Allah din shi ba zai iya samarwa ba an fahimci bambancin su ko to shi yasa a wannan ake so a kula sosai kamar yadda zaka ji mutum sai zai ce maka dan Allah dan annabi ta ba annabi haƙin Allah kenan kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam shine zai fara yakan kan yaji kai wannan magana dan ya fada wani yace mu wani ataj'alani lillahi nidda kana sanya ni ne kishiya ga Allah kace masha Allah wahdahu idan Allah ya so shi kadai in Allah ya so dole abu zai faru ko wani mala'ika ko annabi manzo bai so ba Allah ya so zai faru an fahimci magana in kuma Allah bai so ba zai faru ba ina fata mun fahimta shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ma ke faɗa cikin alqur'ani innaka la tahdi man ahbabt walakin Allah yahdi man yasha kai kana da wa'azi da bayani wanda muka baka kana kiran mutane hidayatul irshad ko kana da shari'a a hannunka ta bayani da kira da bayyana ilimi shine da Allah ya ce wa innaka la tahdi ila siratil mustaqim wannan hidayatul irshad ce wal bayan kana shiryatar da mutane kana nuna musu inda ake zuwa aljanna kana kore musu yanda ake nisantar wuta kuma kana kafa musu hujja da awi na alqur'ani wannan shine aikin annabawa da manzanni su ba masu tirsasa bane ba masu iko bane da Allah ya ce lasta alaihim bimusaitir anu ne ce wa ma alayka illa albalagh naka isarwa ne inna ilaina iyabahum thumma inna alaina hisabahum dawowan su wurin mu ne wata rana za mu hadu kuma mu ne masu kididdige ayyukan su mai musu sakamako wannan ba mai haƙi in ba mu ba ina fata mun fahimci wannan to kaga anan sai ya nuna cewa babu wani mala'ika makusanci ko wani annabi manzo wanda yake da haƙi kauniya na gudanarwan al'amura a'a suna da haƙi ne na shari'a duk abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a shari'a to akaman Allah ne ya faɗe shi dan ya ce wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyin yuha a gaba yace allamahu shadidul quwa Allah ya sanar da shi a shari'a yace man yuti'ir rasula faqad ata'a Allah duk wanda yayi ma Annabi sallallahu alaihi wasallam biyayya to yayi ma Allah biyayya abin da zai ƙara tabbatar maka da cewa waɗannan dalilan suna magana kan haƙoƙi ne na shari'a ba kauniya ba wanda yake na halittu da gudanar da su shine lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi hijira ya zo garin Madina sai ga mutanen Madina suna auren dabino kaman kinini din nan da ake cewa a samu hybrid ko yan biology a ce an yi auren dabino a tsaga dabino a sa wani a daure kaga ya girma ya bada dabino banya masu zaki da ya zo Madina ga suna wannan sai ya ce musu me kenan wannan kuke yi sai suka ce ma Annabi sallallahu alaihi wasallam ai auren dabino ne muke yi saboda a samu yabanya mai kyau sai ya ce ni ina ga wannan bai da wani amfani a wurinku bai da wani amfani da zai muku to sabai da tsananin da'a kaga in yanzu ne wani zai ce ka a wallahi kaga dabinon jiga wannan fa mun riga mun gane kanta ba rika gani in dai ma yi wa Annabi bayani in ta nuna ko ba haka bane wani zai ce kaga ka yi ta wurin yasu na inda ake saje dabinon nan na jigawa kan kwana inda ake tara su na'am yawwa shuwarin kwarai da gaske ce ka ai kaga shuwarin da Annabi zai je shuwarin zai gane abin da kyau bari rika gani in ta yi za mu yi mashi bayani a sahabi baya haka suna ganin har kawai sai suka yanke gaba ɗaya suka daina sai da lokacin girbi yayi Annabi sallallahu alaihi wasallam ya shiga kasuwa ya ga dabino ya kunannu ba kwarjini ba dabino masu kyau yace me ya faru da Madina kuma ba dabino haka ba suka ce ai wannan abin da muke yi kace kana ga bai da wani amfani ba fa cewa su bari ba ku duba da'a irin na sahabbai cewa ai kawai ina ga kaman bai da wani amfani a gare ku sai suka bari suka ce to wannan barin da muka yi shi yasa ba a samu dabinai masu lafiya kamar yadda ake samu ba manya sai ce antum a'lamu bi umuri duniyakum yace ku je ku ci gaba da auren dabinan ku ko kuka fi sanin al'amuran duniyan ku mu yan aljanna ne yan addini ba yan duniya ba to kaga wannan ke tabbatar maka da fadin Allah ta'ala wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyin yuha magana ce ta shari'a Annabi sallallahu alaihi wasallam da ya san gaibu ba zai ce su daina wannan abin da bidan ba kun fahimci magana to shi yasa ba a tarayya da Allah a cikin haƙƙinsa kuma fitar mu Allah da haƙƙinsa da fitar mu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da haƙƙinsa wannan girmamawa ne ga Annabi sallallahu alaihi wasallam so da ya nuna ka fahimci saƙon da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi kuma ka hau kan network din yanda ya kamata amma yi masa azarbadi kima annabi sallallahu alaihi wasallam azarbabi cikin haƙoƙi da bayanai wannan ganganci ne da jahilci ganganci ne kwarai da gaske ba a yin haka annabi sallallahu alaihi wasallam duk abin da ya faɗa nan ake tsayawa shi yasa aka ce musulmi waqifa inda amrihi inda aka umurce ka ka tsaya saboda ba a taba nema a wuce iyaka a haƙin Allah a gaban annabi sallallahu alaihi wasallam face sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana wannan abu yanzu gashi mun ga ya ce mu wani zaka sa ni kishiya ga Allah haka nan kana bin tarihi zaka gani biki ake na sha'ani mata suka zo ka ji karfin hali a gidan annabi sallallahu alaihi wasallam suka zo suna kidan ƙwarya kai ka san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana da hakuri ana kidan ƙwarya mata suka taru manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai sani ba yana shigowa gida ya gansu suna jin motsin shi a guje da hajjiyan mai shiga sasan hajjiyan gabas da ta yamma suka watse sai ita zabiyan mai kidan da yake kidaye kidaye tsanaye zaki kafin ta yunkura annabi sallallahu alaihi wasallam ya shigo tana zaune da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga suna guduwa sai ya kauda kanshi kawai kama hanya zai shige daki sai wanda ya gaya musu da yake dalibai ne na gaske masu ilimi sai suka gane kidan su ba laifi bane kun fahimci magana so da akwai sunna taqririya abinda akai a gaban shi bai hana ba yana nuna halasi ko sunna ko mustahabbancin abu ina fata an gane tana ganin bai fada ba ya juya bai kuma bata rai ba zai shige sasan shi kawai sai ta ci gaba da kidan ta tace wa fi na rasulullahi kai ku fito ta ran ma ya ƙara armashi da annabi cikin mu ka ji bakashin rigo shi yasa ji sai a dauko hoton ustaz a jona da wani a ce to ga hadda ku ya malam ko ba haka bane to ba saban Allah bane malam gata ko ne malam khushubun musannada ne ko ba haka bane idan abin da za a ji dadin rayuwa ne ba saban Allah ai ba haramta ma malamai ba ko ba haka ba bal ma asalin sa bal hiya lil ladina amanu fil hayatid dunya masu imanin su ne malaman ai tunda suka san imanin suke koyar da shi so dan haka tasu ce Allah ya ce khalisatan yawmal qiyama an je kiyama ma duk malamai za su kwashe dadin masu addini masu imani sai dai mai addini sai kiyaye abin da zai zubar masa da mutunci wani abun ko halal ne in zai taba mutuncin mutum sai ya hakura sai ya bar shi saboda shi yana wakilta annabi sallallahu alaihi wasallam a takaice manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya juya sai ta ce wa fina rasulillahi cikin mu ma fa akwai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam malam kawai sai mata suka ci gaba da fitowa har ya juya zai shige sai ta ce wa ya'lamu ma fi ghadin kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya san me zai faru gobe yana sane da gaibu to ai fa sai manzo Allah ya abanton sai ya juyo yace ke shiga taitayinki sai bata rai tsaya matsayinki wala ya'lamu ma fi ghadin illa Allah ba wanda ya san me gobe za ta haifar in ba Allah ba kar ki kai ni inda zaki halaka kaga wannan ba aibi bane dan ka ce annabi sallallahu alaihi wasallam bai san gayo ba shi ya fara fadi da kansa shi ya fara fadi da kansa kuma girmama shi da kaunansa shi ne ka maimaita abin da ya maimaita ka tsaya a wurin ina ba ta fahimci magana ba kuma zai taba zama na kasa ko ta waya ga matsayinsa sallallahu alaihi wasallam bal ma wannan ke nuna amanan shi na rukun sakon da Allah ya bashi ke nuna gaskiyan imaninsa da yaddansa da Allah da kuma nuna cewa jahada fillahi haqqa jihadihi hatta ataahu al-yaqin annabi sallallahu alaihi wasallam yayi gwagwarmayan tabbatar da addinin Allah har sai da Allah ya dauki rayuwarsa Allah ya saka masa da mafi alkhairi abinda yake saka ma wani annabi da yayi ma al'ummarsa hidima to wannan shine da malam yace sai dai ku ce masha qulu ku ce ne inji annabi sallallahu alaihi wasallam masha Allahu thumma sha'a fulan Allah ya so sannan wane ya so sannan kaga ya nuna wane bai kai Allah ba akhrajahu abu daud ya fitar da hadisin bi isnadi sahih da isnadi ingantacce an huzaifa bin al-yaman daga huzaifa dan yaman radiyallahu anhu Allah ya kara yadda a gare shi sahibu sirrin nabi ko sallallahu alaihi wasallam wa hadha an-naw'u la yujabu ar-ridda irin wannan nau'in na abin da ya shafi shirkul asghar da muka faɗa na farkon su riya ko shine na farko na biyu rantsuwa da wani wanda ba Allah ba haka ne sannan na uku cewa Allah ya so wane ya so sune misalai uku da malam ya kawo ba dan su kenan ba shi yasa ce hadhan nau'u irin wannan nau'in saboda su sun zo karara a hadisi da duk irin abin da ke iya zama kaman su irin su a cikin mu'amala to mallam yace irin waɗannan laifuffukan la yujibu ridda ba sa wajabta ma mutum yin ridda ba tsirsa sa mutum a ce wanda yace Allah ya so wani ya so shikenan ya kafirce ya fita daga musulunci wannan bai fita daga musulunci ba wala yujibul khuluda fin nari kuma bai wajabta ma mutum ya tirsa sa masa dawwama a cikin gidan wuta walakinahu sai dai illan irin waɗannan shine yunafi kamalat tauhidil wajib yana kore ma mutum cikan asalin tauhidin sa ta wajibi wanda ake bukata da shi mutum bai kai inda Allah ya so ba ina fata an fahimci magana saboda shi imani hawa hawa ne kuma shi yasa aljanna ita ma ta zanto hawa hawa iya imaninka da aikinka na kwarai iya shagalinka iya matsayin aljannanka wanda ya kamance ce ne da sahabbai wurin aiki da ruku da sunna da hidimtawa addini iya matsayin da zai samu a sama zai iya yiwa wani ya mutu a wannan zamanin sannan kuma a zuwan alkiyama kaga Allah ya tarfa magarin sa nono ya tashi kusa da sahabbai me yasa saboda kamance ce ne yadda yake yi da su na aiki duk da aikin shi bai kai matsayin nasu ba darajar shi bai kai matsayin darajar su ba amma Allah na iya masa wannan tagomashin shi yasa Allah ya ce wa akharuna minhum lamma yalhaqu bihim wa huwa alazizul hakim sai ce mene a gaba dalika fadlullahi yutihi man yasha akwai falalar Allah dake iya wasu su rayuwa karshen zamani kaga Allah ya hada su da mutanen farko wurin matsayi wanda daga cikin abin da ke sa mutum wannan matsayi akwai alqur'ani akwai alqur'ani wanda ya zama hafizin alqur'ani na gaske to za a ce da shira alqiyama karanta alqur'anin nan ka hau za a rinka daga matsayinka a gidan aljanna darajanka ta karshe ayarka ta karshe kaga ranan musabakar da babu alkalai kenan sai mala'iku ko danjan la'alla mala'ika jibril ne ma bai rike da danjan tunda shine mala'ikan wahayi yana kallonka ba coge ba ciwa-ciwa kawai ka zubo ta malam ko ba haka bane kaga ranan za a yi musaffafa wannan ne ranan musaffan keke da keke dace ranan musaffan keke da keke ce mu nuto mu ta ina za mu faro ne ashe mu jira ci uga mu ji ta ina zai dauka in manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dauko daga izubin kasa sai ka biyo baya ko ko kuma ka ji manya sun yo ta sama kai ka zo ta kasa a ina za a hadu ina za ka yi ma annabi sallama qala alam aqul laka innaka lan tastati'a ma iya sabara ko ba haka bane kana zuwa ga annabi na qala alam aqul laka innaka sai mun kuma ce qala la ta akhidni bima nasiti ya rasulullahi ko maraka ka manya kenan to a ce kana kusa da Allah sallallahu alaihi wasallam ai shi kenan ai shi kenan Allah ta'ala ya fara ce ulaika allazina an'ama Allahu alaihim minan nabiyina daga annabawa wasiddiqina da siddiqai suka ce as-siddiq shine duk wani wanda ya rayu da annabi ya gaskata da awan shi kuma ya taimake shi shine as-siddiq siddiqin annabi Musa shine annabi Harun duk da shi ma annabi ne amma siddiqu saboda ne saboda ya imani da annabi Musa kuma ya taimake annabi Musa a da'awarsa duk da shi ma annabi ne mu kuma siddiqin mu shine wane sayyidina Abubakar sayyidina Abubakar annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk al'umman nan ba wanda ya yi ma musulunci wani abu face musulunci ya biya shi fiye da abin da ya yi ma musulunci sayyidina Abubakar na wuri ya ce in ban da dan gida Abu Quhafa in ban da sayyidina Abubakar shi kadai ne har yau Allah bai gama biyan shi abin da ya yi ma addinin nan ba sai ranar alkiyama daga karshe kenan zo da haka wannan siddiq din na gaske ne na gaske ne ciwon idan makiya Allah ko ɗan shi'a kenan Allah ya shirye su to wannan shine nau'i na nawa na biyu da malai ya magana a cikin karkasuwan karamar shirka karkasuwan shirka kai afwan mun ji shirkul akbar yanzu mun ji asalin wato shirkul asghar karama to sai ta uku malai ya ce amman nau'u thalith kun ga nau'i na uku na shirka wa huwa shirkul khafi shine ita ce boyayyen shirka ita ce boyayyen shirka fa daliluhu qaulun nabi sallallahu alaihi wa sallam dalilin ko da yasa hujja an ce dalil ma'ana hujja hujjan da yasa ake cewa akwai wannan shirkan shine fadin manzon Allah kuna magana kuma muna karanta hadisi shine fadin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a cikin hadisi da yake cewa الا اخبركم بما هو اخوف عليكم عندي من المسيح الدجال الا كسورارا شنو معنى الا اخبركم شن بنا باكو لاباري با بما هو اخوف عليكم da abin da shine wanda mafi tsoro na akan ku indi a wurina abin da nafi ji muku tsoro ku al'ummata min al-masihid dajjal fiye da zuwan masihid dajjal kusan masihid dajjal bala'i annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada labarin zuwan shi ya ce zai zo zai kullo ne a ƙasar Yaman kuma in ya fito zai fito da ido guda ɗaya ne a tsakiyar goshin shi subhanallah ban so na nuna goshina ba goshin shi an fahimta ko yawa a tsakiyar ido ɗaya yake da shi kuma a saman ido an rubuta kafun fa'un ra'un wasu malaman suka ce a haɗe suke an rubuta kafara ma'ana wannan kafirtacce ne kafirin abu ne duk mumini mai imani da ya gan shi zai iya karanta rubutun ko bai iya karatu ba duk mumini da ya gan shi zai iya karantawa wallahi Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce zai zo da fitintunu masu yawan gaske daga cikin fitinarsa zai bayyana a lokacin da ba damina ba amma zai kalli sama ya ce ma sama ta yi ruwa kuma a ga sama ta fitar da ta zubar da ruwa zai ce sama ta zubar da ruwa za a ga sama ta yi ruwa zai kalli dabbobi da ake kiwon su kyamusa su kanana zai ce a lokacin su girma su kiba su haihu kuma ana kallo za a ga sun girma sun yi kiba kuma sun haihu a lokaci guda Allahu subhanahu wa ta'ala zai zo da bala'in tarin dukiya zai zo da kuɗi na bala'i kaji abin da ko bai zo da wata fitina ba za a imani da shi kenan yanzu duk wanda ya zo da kuɗi ai shi kenan ko sujada a ce a yi mishi za a yi mai sujada mutane sun riga sun dimauta wa neman duniya to zai zo da tarin duniya inji Allahu sallallahu alaihi wasallam sannan zai zo da wuta zai zo da aljanna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce wanda ya hakura ya shiga wutan shi ya kono to dan aljanna ne ra alkiyama kaga ko wannan ba karamin hakuri zai sa mutun ya haka sannan wanda ya zabi aljannan shi ya bar wutan shi to shi kuma dan wuta ne ran alkiyama yace daga ciki zai zo ya kalli kabari kabarin da ga mutun ya mutu a ciki kuma an san wanda ya mutu kuma an san mutumin kirki ne zai tambayi mutane kabarin waye a ce na wane ne zai ce mishi wane a kira shi ya fito shine wannan eh kai ne wane eh jama'a sun ga eh lallai wane ne mumini salihi zai ce mishi kafirce mu Allah sai kafirce mu Allah yace kai imani da ni sai ya imani da shi sai ya kashe shi ya mai da shi kabarin kuma ran alkiyama kafiri zai tashi to kenan bala'in shi da fitinan shi bai bar wanda yake raye ba kadai bala'in dajjal yana bin hannu cikin kabari manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace zai zagaye duniya a cikin kwanaki 40 an yi rubuce-rubuce akan shi sosai sosan gaske kila wata rana zamu nemo talhis na abin da ya shafe shi ka gani dan malamai fa da suka shiga suka fita sai da suka ce kai bai ma zo ba kuwa shin asalin halitta zai zo suka ce zai iya zuwa a siffar da ba halitta wasu suka ce kwallon kafan ne da ta zama fitina tana iya dauka haka wasu suka ce kaza saboda dimaucewa hatta kwallon kafo sai da suka gani suka ce suna ga fushi ne da jan din nan fa da sauransu to amma a hakikanin magana ba shi bane shi din zai zo a yanda nasoshi suka nuna halitta ne mutum ne mai gangan jiki dan adam ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace zai zagaye duniya gaba daya a cikin kwana 40 har Kaduna har Najeriya nan sai ya shigo wallahi sai ya shigo zai zagaye duniya a cikin kwanaki 40 zai shiga ko zai iya samun damar shiga ko ina amma banda Makka da Madina su ne kai za su gagare shi su ma abinda zai yi zai zo ya tsaya tsakanin Makka da Madina zai yi wani irin ƙara idan yayi wannan ƙaran duk wanda yake munafiki ne inda yana cikin Makka ko Madina zai tsorata zai kasa zama a cikin garin Madina ko a cikin garin Makka zai ji shi bai da security sai ya fita yana fita da jan zai kashe shi duk wanda ke ciki ya tsira wanda ya fita kuma zai kashe shi kuma ya gama da shi kenan to shine sai Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idan ya zo ina raye in ya zo ina raye ni zan tsaya in yake shi in kashe muku shi haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa yace idan kuma ya zo ba na raye idan yazo bana raye to duk wanda ya haddace ayoyi 10 farkon suratul kahfi ya kubuta daga gare shi to kaga ayoyi 10 ba su kai yawan suna yan kwallo ba ko yan kwallo ma yana ga team daya kan mutun 11 ne ko ba haka bane balla tara maganar reserve wani ya haddace club club ya haddace motoci to kila yana cikin wanda masihi dajjal za su shafe sai ga ya kasa haddace suratul kahfi kuma yana musulmi wani ma kila bai tawajin wannan hadisin ba sai ya kaga matsala ce to saboda haka Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan a ƙarshe dai Annabi Isa alaihi salam in ya dawo shi zai kashe shi hadisai sun tabbatar da wannan an gane ko to duk wannan fitinan nashi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai ce bana ba ku labarin abinda nafi ji muku tsoro fiye da zuwan dajjal ba ina fata an fahimci magana qalu sai sahabbai suka ce bala ya rasulullahi ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam muna so faɗa mana abin da kafi ji mana tsoro fiye da almasihid dajjal qala sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce da su ashirkul khafi abin da nafi ji muku tsoro fiye da masihid dajjal shine boyayyen shirka yaqulu ar-rajulu ga yanda ake gane ta ko ga misalin ta mutum ne zaka ga ya tashi yayi kokari fa yusalli yana sallah kila ma sallar dare ko sallah a masallaci Allah ya azurta shi da yin sallah fa yuzayyinu salatahu sai ya rinka kawata sallansa ya ruku'u cikakkiya sujada cikakkiya ya hada kafansa ya bude hannuwansa a sujada kaman dai na Annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar amma dalilin da yasa yake yin haka shine lima yara min nazrir rijal min nazrir rajul ilayhi saboda kawai ya ga wani yana kallon shi ma'ana da shi kadai ne shaf shaf zai sallan ya ida an fahimta amma yanzu da ya san ana ganin shi yana sallah sai ga mutun ya rirrike ga kushu'i ga kaza da sauransu ba daidai bane wannan kuskure ne ana so kai sallar ka kamar yanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar ai sallah an fahimci maganar ko to wanda yake kawata sallan shi wannan mutumin yayi shirka khafi shirka da bai kai babban shirka ba kamar yanda haka karatun Qur'ani tilawan karatun Al-Qur'ani idan mutum yanzu misali yana cikin ajin nan yana tilawa wundunan nan duk ba a rufe suke ba sanda wani zai shigo ai ba zai san ya shigo ba lokacin da ya ji sautin kamar mutane na nan sai ya ƙara daga murya sai ya ƙara gyara sauti ya bambanta ta da ta ɗazu to duk abin da zai karanta daga bayan gyara sautin nan da muryar duk Allah bai so duk an bar masa abinsa wancan dai na bayan da yi domin Allah to wannan Allah ya amsa ina fata kun fahimci wannan amma akwai ibadan da in riya ta shiga ta lalata ibadar gaba ɗayanta akwai ibadan da take lalata wani bangare ta bar wani kamar sallah lalata ta duka take saboda sallah ba ya ce a bangare kaza da kaza amma alqur'ani kaga za a ce ya gama sura kaza ya shiga sura kaza sura kaza da ya gama yi domin Allah bai san wasu na gani ba ya samu lada sura kaza da ya dan ya burge mutane shi kuma Allah ya bar mai abin shi ina fata ana ganewa kuma akwai mun karanta hadisi mai ban tsoro da kuwa tariqus salihin hadisi ne ingantacce na Abu Hurairah Allah ya kara yadda a gare shi wani tabi'i yazo yace ma Abu Hurairah Allah ya kara yadda a gare shi ina so ka fada mun hadisi amma hadisin nan da zaka fada mun ina so ka tabbatar kai ka ji shi daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kai tsaye ba wani ya fada maka ba shine Abu Hurairah Allah ya kara yadda a gare shi yace wallahi zan faɗa maka hadisin da kunni na ji shi daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ni dinnan naji kuma na kiyaye shi babu kuskure a cikin sa sai Abu Hurairah ya fashe da kuka yace naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa mutane uku da su za a fara bude gidan wutaran alkiyama sai fashe da kuka ya dawo ya fara maimaita hadisin a ƙarshe sai da Abu Hurairah ya faɗi su ma kafin ya karanta hadisin wallahi da ya farfado al'uku ya ce da shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mutum uku za a fara bude gidan wuta da su na farkon su shine mutumin da aka bashi alqur'ani Allah ta'ala zai ce da shi na baka littafi na zai ce ya Allah tabbas ka ban littafin ka sai Allah ce me ka aikata da littafin zai ce ya Allah na karanta shi na haddace shi ne aiki da shi annabi sallallahu alaihi wasallam yace sai Allah ce da shi kazabta ƙarya kake da gaske ne dai na baka qur'ani kuma ka iya amma batun kai aiki da shi dan ka zai ce ƙarya ne ka karanta ne liqalu fulanin qari dan a ce wannan makaranci ne gangaran ne sautul malaika gare shi yace waqad qili Allah yace kuma an fada ka samu yabo a duniya ka samu daukakar duniya tafi wurin ƴan duniya su baka lada kuce da shi wuta wallahi hadisi ne ingantacce sai na biyu mutumin da Allah ya bashi dukiya kudi yake kyauta ya tabada kaga wannan an taimake shi dan duk wanda ya iya cire dukiya ya bayar ba karamin mutum bane da yawan masu dukiya ba su da zuciya kai da yawan wanda kaga yana kyauta ba shi fa kowa rufin asiri na dukiya ku kula da kyau za ku gani da yawan masu badawa ba su ne masu tarawa ba su basu damu su tara ba masu tarawan suna nan sun jirge amma ka gan sai ka dauka laka ba sadaka su amsa wannan duk ba saje kuma aikin banza ne za kai ka kabari ba dukiya ko ba haka bane to kaga da wannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce an baka na baka dukiya na fiye da wasu yace Allah ka bani me kai da shi yace nayi sadaka nayi kyauta Allah zai ce gaskiya ne na baka dukiya kuma kai ta sadaka kai ta kyauta sai yace nayi domin ka sai Allah ce kazabta ƙarya kake baka yi domin ni ba kai ne liqalu fulanin jawad dan a ce wani akwai kyauta ai wani kai ai wani akwai kyauta yace waqad qila kuma an fada da aka kuce da shi gidan wuta mutum na uku Abu Hurairah yace Annabi sallallahu alaihi wasallam yace shine mutumin da zai zo yayi jihadi fi sabilillah har aka kashe shi fa a wurin yaki kaga shi wannan kusan ma yafi sauran tunda shi duk wanda zai je yaki ya bada dukiyar shi sannan ya bada ran shi bayan da aka yi jihadi ba dukiya ko takobin da zaka rike dukiya ce dabbar da zaka hau dukiya ce tufafin jikinka dukiya ce to haka Annabi sallallahu alaihi wasallam yace za a ce da shi me kai yace karfin da ka bani ne jihadi hatta uciltu har aka kashe ni kanne shahada Allah ne yake gaske ne kai yaki kuma an kashe ka anan amma ƙarya kake kai ba shahidi bane kai yaki ne liqalu fulanu shaja' da a ce wani gwarzo ne ai suwa ne ina ayin sun doso sai dai su fasa taro Allah subhanahu wataala zai ce shi wa qad qila kuma an fada a duniya ka gama da can da aka kushe da shi gidan wuta Abu Hurairah yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fada hadisi ne ingantacce yace waɗannan su ne mutum uku da su za a bude gidan wuta ranar kiyama su ne introduction din jahannama to kaga wannan ba karamar matsala bace shi yasa ake ba irin waɗannan karatukan muhimmanci saboda kada mutum ya zo ya ta tsammanin ya tara ayyukan alkhairi kuma ya je lahira ya ga babu su ana yin haka Muhammad ibn al-Munkadir yana daga cikin magabata yazo yana sallar dare yazo kan wannan ayan da Allah ke cewa wa badalahum minallahi ma lam yakunu yahtasibun wallahi ya rinka kuka har ya fadi ya suma yana sallah shine sai matarsa ɗaya da yarinyarsa ɗaya iyalinsa hankalinta ya tashi sai ta aiki ƴarta ta shiga makwabta a cikin daren ta taso abokinsa da yake makwabtaka da shi amininsa ya zo gidan ya haɗe da shi yarinya ta je ta kira abokin mahaifin na manta sunan shi abokin shi Muhammad ibn al-Munkadir da ya shigo sai ya tadda shi ya kasa ci gaba da sallan ya zauna yana ta kuka sai ce da shi ya Muhammad ibn al-Munkadir me ya kai ka ma hamalaka ala hada me ya kai ka ga wannan ya ce iyalanka fa suna da haƙƙi a kanka na karkata da musu da hankali yana lallashin shi akan ya duba maslahan iyalansa idan har shi ke sa kansa haka shine sai ya ce da shi wallahi malam ba da san raina na samu kaina a halin da nake ciki ba yace to me ya kai ka gare shi yace aya ce na karanta ta tadabburin da nayi sai ta damu da hankali yace wace aya ce wanda sai karanta mishi fadin Allah wa badalahum minallahi ma lam yakunu yahtasibun a ran alkiyama wasu na tsammanin su ne ƴan gaban goshi maji daɗin aljanna sai abinda ba su yi tsammani bai bayyana a gare su daga aka sun haka aikin duk sun gama riya a cikinsa Allah ya riga ya lalata aikin sun zo babu shi shine fadin Allah qadimna ila ma amilu min amalin faja'allahu haba'an mansura, sun gabatar da abin da suka gabatar na aiki an zo da shi, amma sai a mai da shi karmami kaman kura da iska ke sheke she tafiyar da shi. Allah ta'ala ya ce haka wasu za su tadda aikin su ba zai amfane su ba, ya Allah kai mana tsari dan tsarkin sunayenka.
Amin.
To shine Annabi sallallahu alaihi wasallam Muhammad ibn al-Muqaddir din da ya fada ma aboki wannan magana, shi ma sai aka ga ya fashe da kuka kawai ya tashi ya fita, ma'ana wannan ai ba kai kadai ke cikin ta ba. To kaga wannan shirkul khafi, boyayyen shirka shine Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mutum ya salla ya zamto ya kawata sallan saboda wani yana ganin sa. Wannan abu ne wanda kuma wallahi sai mutum yayi da gaske mabban abin da ya shafi ikhlasi. Imam Ahmad bin Hanbal yace nayi shekara 63 ina kokarin tirsasa raina ta rinka yin aiki domin Allah. Shekara 63 yana koya ma zuciyarsa ikhlasi. Shekara 63 ji Imam Ahmad yana koya ma kansa yin aiki domin Allah. Kai ka san wa Imam Ahmad kuwa? Imam Ahmad ba kan wallasa bane, ba sa'an yaro bane, daga cikin baiwar da Allah ya masa saboda tumbatsansa a hadisi da wani bushara da Allah ke bayinsa wasu zababbin. Imam Ahmad ne ya fito ya karanta hadisi, ga jikinsa kamar yadda ya fito wanka, har sheki jikinsa yake, saboda yadda Allah ya tsabtace rayuwarsa. Kuma har sandaransa zai fita kaje yana cewa hatta al'an, har yanzu dai da saura. Suka ce yaya? Sai ya ce shedan ne ke zayyana mun kun cika duniya da ilimi, ai ku ko kun je lahira yan gata ne. Sai yana ce ma shedan da saura tukula, ba ni za ka yaudara ba, bari a bar littafi na da hannun dama. Kun fahimci magana? To wannan shirkul khafi shi yasa in kana so zuciyarka ce kyau sai ka rinka karanta tarihin sahabbai. In dai kana so kai rayuwa, duk mutumin da ke karanta tarihin sahabbai zai tsira 100% zai kai aljanna, saboda na farko aqidarsa za ta zama aqida lafiyayya, kuma abu na farko da ake nema kenan. Na biyu ibada, kam za ka yi ibadan da baka ma san kana ibada, za ka tara ibada mai yawa, saboda kullum kana karanta rayuwarsu za ka fahimci ciwon kai. To da sauran aiki, to tunaninka na da sauran aiki sai kai ta tarawa, ba ka ganin abin da ka tara, sai an je lahira kuma kai sha'awan abin da ka gani. Sannan na uku, duk mai karanta tarihin sahabba Annabi sallallahu alaihi wasallam zai kiyamaci zunubi, ba zai sha'awan saba ma Allah ba. Kai sai ka waye gari kana jin kunyan Allah bayan tsoransa da kake ji. Dan sahabbai su haka suke, haka za ka ga rayuwarsu da irin turare na ƙanshin tarihi a cikinsa. Shi yasa muke so mu karanta littafin Iqadul Himma Littiba'i Nabiyyil Umma, wato farkar da ƙoƙari na al'umma musulmi don su bi annabin wannan al'umma. A ciki za ka ga littafin na office ɗina, tarihin sahabbai ne da yadda suke tuba daga zunubi. Ka ga yadda mutum zai yanke daga zunubi ya dawo kan ɗa'a, ka ji Allah ya yabe shi. Ka ji yadda sahabi zai wani aiki, ka ji an ce ya rasu al'arshi ya girgiza. Ka ji kaza, ka ji yadda annabi ke yabansu, ka ji yadda suke yaban shi, ka ji yadda suke ƙaunansa. To wallahi daga nan za ka ga al'amarin ya canju. Muhammad Hassan na ƙasar Misra, Sheikh Allah ya ƙara masa lafiya da tsawon kwana. Akwai an taɓa gayyatarsa wata lecture, da ya je zai lecture maza da mata ne, kawai sai ya ga matan kusan tsirara-tsirara, ba hijabi, masu hijabin ƴan tsiraru, kuma cakuɗe a cikin maza duk a zaune. Ka gan kai ne kila za ka ce kai wannan lecture mu ba yin iska ba ne kai tafiyarka, ko ba haka ba ne? An samu irin ustazu sabon yankan nan zai ce subhanallah, khalid jahannama khalidina fiha. La dan uwa, kira ake bil hikmati wal mau'izatil hasan. Muhammad Hassan topic din da ya soye musu a muhadarar, da ya ga yanda suke sai ya ajiye topic din a gefe sai ya canza. Kun san topic din da ya dauko? Ko sai ya dauko musu tarihin Mus'ab bin Umair. Kun san tarihi? Kowa na san ji. Da ya dauko tarihin Mus'ab bin Umair, bai wuce minti 30 yana wannan laccen ba, kusan rabin wurin kuka suke. Ya ce to laccen nan ba za ta zamanta kwana ɗaya ba, za a yi kwana biyar ne ana yin ta. Malam, a kwana na ukun nan in ka shigo wurin gaba ɗaya matan niƙabi ne a jikinsu, mazan sun koma gefe matan, yadda ka san islamiyya ku. A kwana ukun nan me ya faru? Da ya zo ita jan musu ayi da hadisai, kila da ba haka za su ji abun ba, sai amfani da usulubin tarihi. Kuma dama malamai suna cewa in ana so wani matashi ya iya tsinana wani abin arziki a doron ƙasa, to a karantar da shi tarihin Mus'ab bin Umar kafin ya balaga. Inda aka koyar da mutum tarihin Mus'ab ya fahimci tarihinsa, to lalle zai aikata abinda duniya za ta mamaki da shi. In kuma mace ce suka ce a karantar da tarihin Nana Asma'u binti Abi Bakr. Inda aka koyar da mace tarihin Nana Asma ta fahimci wannan tarihin, to wallahi in ka sake ta duk inda ta shiga sai kaga ta yi aikin da duniya sai ta yi Allah san barka da ita. Ba za ta zamto mace irin sauran mata ba. So dan haka shine malai kawo wannan hadisin, yace rawahul Imam Ahmad. Imam Ahmad ya rawaito hadisin fi musnadihi, a cikin musnad dinsa, an Abi Sa'idin al-Khudri, daga Abi Sa'idin al-Khudri. Haka ne ko? Radiyallahu anhu, Allah ya kara yadda a gare shi. Malai ce wai juzu an yuksama shirku ila nau'ain faqat. Sannan yana halarta, kun ga mu an kasa shirka a gida nawa ne a wannan bayanan uku? Shirkul akbar ko da shirkul asgar da wanne? Shirkul khafi. Kware da gaske, barakallahu fiku. To shine sai ya ce wa yajuzu, kuma yana halarta an nuksama shirk, da a kasa shirka ila nau'ain, zuwa nau'i biyu faqat, kadai ana iya kasa ta gida biyu kadai, saboda na ukun yana iya shiga cikin na biyu, kamar yanda shi ma a babun tauhidi in muka manta ba, asma'u was sifat aka ce zai shiga karkashin wanne? Rububiyya. Allah ya saka muku da aljanna, lalle ana ganewa. To shine malai ya ce ana kasa ta gida biyu, al akbar, akbar wa asgar. Ana iya cewa akwai babban shirka, akwai karama. Amma shirkul khafi, ita ko wannan boyayyen shirkan, fa innahu ya'ummuhuma, yana gamewa, yana dauke dukka babba da karama din. Saboda ai akwai wanda shirkan sa ta munafirci ce, yana boye kafirci a zuci, yana bayyana mene? Musulunci. Akwai wanda zaka ga in yazo wurin musulmai ya sallah, wallahi ya tafi wurin kiristoci, coci yake tafiya. Akwai waɗannan da yawa. Wani yana da abokai, inda ya tafi wurin abokan shi to har coci yana bin su, kuma da su ne yana ibada, kuma in ya da unguwansu inda musulmai suke kuma zai zo ya sallah. To kaga wannan babba ce, an gane ko? To sai malai ya ce fa yaqau fil akbar, yana mutum zai iya aukawa cikin wanda wato babban shirka na faruwa, ko mutum na iya auka masa ka shirkul munafiqin, kamar irin shirkan da munafikai suke yi. Li annahum, domin su munafikai din nan yakhfuna aqaidahum albatila, suna oye aqidunsu batattu marasa kyau na zagin Allah da kin musulunci. Wa yatazaharuna bil islam, amma sai su rinka bayyana musulunci a fili ana gani, amma sun bayyana musulunci ne riya'an, dan mutane su gani. Wa khawfan ala anfusihim, da kuma tsoro da suke ji ma kansu. Me tsoron da suke ji ma kansu? In sun bayyana kafircin suna cikin musulmai, randa rikicin addini ya tashi, za a gama da su. Kun fahimci maganar? Ko kuma dukiyarsu za ta shiga cikin ganima. To kaga wannan duk tsoro ne da suke ji ma kansu na dukiyarsu ko ta rayuwarsu. Wai kunu fi shirkin asgar, sannan zai kasance a cikin karamin shirka idan aka faɗe ta, kar riya'u, kamar riya wanda dai muka faɗa a baya, kama fi hadithin Mahmud bin Labid al-Ansari al-Mutaqaddam. Malai ce kamar yadda muka faɗa hadithin wannan sahabi wanda ya riga ya gabata, wa hadithin Abi Sa'idin al-Khudri al-Mazkur, da kuma hadithin Abi Sa'idin al-Khudri na ƙarshe wanda muka ambata. Sai malai ce wallahu waliyyu tawfiq, Allah shine majibincin dacewa. An fahimci wannan ko? To mu dan dauki gaɓoɓin da ya kawo a baya, da ya ce shirka wanda take shirka karama ta zo a cikin al-Qur'ani da sauransu, da hadisi wanda bata kai babban shirka ba. Malam ya faɗa mun kawo hadisin da ya ce aja'altani lillahi nidda, ko aja'altani lillahi adlan. Wannan hadisan duka sun zo. Kana sanya ni adlan, daidai wa daida ne ga Allah, koko kana sanya ni kishiya ga Allah? Sai wannan ya nuna duk wanda ya ce Allah ya so wani ya so ya kishiyanci Allah, ko ya daidaita wani da Allah, daidaita wani da Allah kuwa zalunci ne. Ina fata mun fahimci wannan. Sannan kuma ya kawo magana abin da ya shafi riya a cikin wasu sashi na ayyuka ko, wanda wannan shi ma muna iya samun hujja daga Al-Qur'ani, da Allah ta'ala ce wa idza laqul ladina amanu qalu amanna, in sa'ala masu imani su ce mun yi imani, wa idza khalu ila shayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un, kaga wannan sai muna tare da ku, ai dama wasa muke musu irin na yaudara, kaga wannan ya nuna cewa akwai matsala kwarai da gaske. A wani wurin kuma Allah ya siffanta munafikai ma ko sun tashi yin sallah ko wani abu na addini nuna ma mutane suke, dan ya ce yura'unan nasa, suna nuna ma mutane ayyukansu, wala yadhkuruna Allah illa qalila, ko ba sa iya ambaton Allah face kadan. Sannan kuma malam ya kawo magana abin da ya shafi rantsuwa da wani Allah a cikin bayanin hukun kalla. Rantsuwa da wani Allah nan kamar mutum ya rantse da Ka'aba, kaga ba za ka ce wal Ka'aba, ina rantsuwa da Ka'aba ba, sai dai ka ce mene, wa rabbul Ka'aba, ina rantsuwa da Ubangijin Ka'aba. Ita kanta rantsuwan ma ba a so ka yi ta sai tura ta kai bango, idan ba wuri ya kure ba kyale rantsuwan nan, faɗi gaskiya, ita gaskiya ba ta bukatan ado. Ina ba ta mun fahimta, in dai ba rantsuwa ta amatsu ba ne, ana so ka yi rantsuwa ne kamar bukatan mutumin da ke shiga banɗaki. Ka taɓa ganin wani kawai saboda jin daɗi da sha'awa sai je toilet ya zaman shi? Wanda ke kila samu bakaro haka ko? Musamman ya samu irin toilet ɗin Zaria. Amma da wuya malamai na su yi hakuri daga jihar Kano. So amma dai ba wanda za ka ga ya shiga toilet kawai ya zauna wai da nufin toilet na ba sha'awa, sai dai kila in irin toilet ɗin mala'ul ladina amanu ɗin nan ne, wanda kila mutum ba ƙauye ne ya je wurinsu. Dan misali ne, akwai sister na da na sani, in ka shiga toilet ɗinta ba za ka bambance shi da ɗakin mai kuɗi ba, komai da ƙanshi da ba za ka gane a toilet kake ba sai ka ga wurin toilet ɗin. To kaga irin wannan kila shi babu la'alla irin sani, amma ko shi ɗin ne, to tun da ka je toilet haka ɗaki ya fi toilet ɗin kyau, ka fi buƙatar ɗaki. So haka rantsuwa, ba a buƙatar kai rantsuwa sai in an matsu da buƙatar rantsuwa ɗin, wani ya zo ya rantse maka. Shi yasa rantsuwa ma ba abu ne mai kyau ba. Annabi sallallahu alaihi wasallam daga cikin mutanen da ya ce Allah ba zai kalle su ba, ba zai ji kansu ba, ballantana ya tsarkake su ran alkiyama. Akwai mutumin da ke sayar da kayansa da rantsuwa ta ƙarya, da mutumin da wandon shi ke wuce idan sawu yake taka wando. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce waɗannan mutane mutum uku ne, na manta wane ne na ɗayan na uku ɗin, amma ce waɗannan biyu suna ciki da ce Allah ba zai kalle su duba ta rahama ba, balle ya tsarkake su, balle ya yafe musu, kuma suna da azaba mai raɗaɗi. Daga cikinsu akwai wanda yake da rantsuwa ta ƙarya a wurin saida kayan shi, wannan waya za ka sayar min, na siya 30,000, ya ce wallahi tallahi ko ni ban siye ta haka ba, kuma fa 26,000 ya siya. Shi da yake maka rantsuwa bai siya haka ba, kaga ya san bata kai hakan ba, amma kai ya kaɗa tunaninka, za ka yi tunanin cewa ai sai dai ka ƙara a 30,000. Wanda ya ce wallahi bai siya haka ba, ai ba za ka yi tsammanin ƙasa da farashi da ka kira aka siya ba. To kaga wannan bai albarka. Ina fata mun fahimci maganar. To don haka daga nan haka da mai gori, mutumin da ke mutane kyauta ya ta musu gori, la tubtilu sadaqatukum bil manni wal adha kenan ko. To don haka dai wannan rantsuwan yana daga cikin abin da ba a buƙatar mutum ya yi sa. Shi yasa magabata suke nisantan rantsuwa, saboda hatsarinta yana da girma kwarai da gaske. Abdullahi ibn Mas'ud sahabi ne na Annabi sallallahu alaihi wasallam, yake cewa da in yi rantsuwa da Allah, la an ahlifa billahi kadhiban, da ni in bude baki in rantsuwa alhalin na san ƙarya nake yi, ahabbu ilayya, shi yafi soyuwa a gare ni, min an ahlifa bi ghairi llahi sadiqan, fiye da in zo in rantse da wani wanda ba Allah ba kuma gaskiya nake ba. Kun gane magana? Wancan rantsuwa da Allah kuma ya san ƙarya ne, kun ga kaba'ira ce. Amma mutum ya zo ya rantse da wani wanda ba Allah ba kuma ya san da gaske ne abin, to wannan rikicin da ya jawo a wurin Allah ta fita wancan mai kaba'ira. An fahimci bayanin? To wannan shine magana Abdullahi ibn Mas'ud. Ka duba wannan maganan nan, to ka duba maganar da yayi, ka auna ta, kaga za ka ga abubuwa ne masu girma a ciki. So da duk wanda ya rantsuwa da Allah yana mai ƙarya, ya hada abubuwa guda hudu fa, ya kyautata abin da yake mummuna. Saboda in kai rantsuwa kana so ne ka nuna kyan abin da kake faɗa, ko ba haka bane, ko kana so ka fito da nagartan wani abu da kake so ka fito da shi. sannan kuma rantsuwa da ake da Allah ai ana nuna kyawun tauhidi ne kyawun kadaita Allah shike sa mutun yayi asalin wato rantsuwa a makamancin wannan ka ce zamu juya Allah shirye ka